Daga nan birnin Washington DC, sashen Hausa na Murya Amurka ke magana akan mitoci 31, 25 da kuma 16. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za iya kama mu kai tsaye a zangon FM na VOA Africa dake a mita 102.5. Sai kuma tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da Nomad da Dalol. Sai kuma Alfa Radio a birnin Kumasi na kasar Ghana. Kuna iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a duk lokacin da aka so ta adireshin mu na voahausa.com. Masu sauraron mu assalamu alaikum barkanku da ranar Alhamis 22 ga watan Fabrairu shekara ta 2018. Ni ne Sarfil Hashim Gumel tare da Muhammad Lalo da masu sauran abokan aiki ke farin cikin kawo muku wannan shirin a daidai wannan lokacin. Da farko ga kanin labarai.
Hukumomi a Najeriya sun ce an kubutar da wasu daga cikin ɗaliban makarantar da aka sace a jihar Yobe. Jakadan Majalisar Ɗinkin Duniya na musamman kan rikicin Siriya ya ce yana fatan kwamitin sulhu na majalisar zai amince da wata bukata ta tsagaita wuta. Shugaban Amurka ya yi ƙarin haske kan shawarar da ya bayar ta cewa a samar wa malaman makaranta bindigogi.
Kanin labaran kenan aka ji. Cikin shirin za ku ji wani rahoton binciken kungiyar yaƙi da cin hanci ta Transparency International ta fitar na cewa
Rusasawa 'yan jarida akan aiki da hanawa jami'an fafutuka faɗin albarkacin baki na daga cikin dalilan da ke ƙara ɗaurewa cin hanci gindi a ƙasashe da dama.
Haka kuma za mu duba batun rikicin siyasar jam'iyyar APC da ke faruwa a faɗin Najeriya.
Ko zamanin PDP ba ya ka ba, kwanaki an so a Kano yanzu kuma ya hukunta doza da kanshi ana rushe gidan mutum. Ya sanadin da jam'iyyar APC za ta yi fatan dabo a duniya ma ba ma a Najeriya ba.
Daga nan kuma Jummai Ali za ta kawo mana shirin sai bango ya tsage, sai kuma wasu ra'ayoyi da ku masu sauraro kuke turo mana ta hanyar email. Amma duk wannan sai ku
jama'a assalamu alaikum. Hukumomi a Najeriya sun ce an kubutar da wasu daga cikin ɗan mata ɗalibai waɗanda rahotanni suka nuna cewa an sace su a makarantarsu bayan da mayakan Boko Haram suka kai hari a farkon makon nan a jihar Yobe. An gano 'yan matan ne a tsakanin iyakar jihohin Yobe da Borno a jiya Laraba, wato kwanaki biyu bayan da 'yan bindiga suka afka cikin makarantar gwamnatin sakandare ta kimiyya wacce ta mata ce zalla a garin Dabci da ke jihar ta Yobe a arewa maso gabashin Najeriya. Wasu ke da masaniya kan wannan lamari sun yi ikirarin cewa ɗalibai 91 aka tantance sun ɓata bayan da aka ƙidaya ɗaliban makarantar. Malam Yusuf Adamu wani mahaifi ne da ke da 'ya a cikin waɗanda aka sace.
All the people of this area are really desperate. So most of our people is living in the bushes, hamlets.
Yace dukkan mutanen wannan gari sun zaku mafi akasarin mu mun kwana a daji ne ba tare da ko makami ba, saboda haka har yanzu muna zaman jiran isowar ɗaliban ne. Wannan batun ɗalibai ya kuma haifar da fargaba kan ko Boko Haram ta sake sace waɗannan dimbin ƴan mata ne, kamar yadda kungiyar ta yi a watan Afrilun shekarar 2014. Inda ta sace 'yan mata 276 a makarantar garin Chibok, lamarin da ya haifar da kakkausan suka da ƙasashen duniya, ya kuma ba da damar kafa wata ƙungiyar fafutuka ta neman ganin an ceto ɗaliban ta Bring Back Our Girls. Ya zuwa yanzu sama da 'yan mata 100 aka ceto kusan shekaru 4 da aukuwar wannan lamari. A yau Alhamis, jakadan Majalisar Ɗinkin Duniya na musamman kan rikicin Siriya Stephen de Mistura ya ce yana fatan kwamitin sulhu na majalisar zai amince da buƙatar tsagaita wuta. Yana mai cewa babu wata hanya da za a iya tsaye da wannan fada ta yadda har za a samu damar kai kayayyakin jin kai sai ta hakan. Sakatare Janar Antonio Guterres na neman kwamitin sulhun ya amince da tsagaita wuta na tsawon kwanaki 30 cikin gaggawa, da nufin a samu kaiwa ga mazauna yankin gabashin Guta su 400 da yakin na sirewa ƙawanya. Yana mai cewa al'ummar yankin na fuskantar matsananciyar uquba. A bara an saka wannan yanki cikin yankuna 4 da aka kebe a matsayin waɗanda ba a yaki a cikinsu. A wata matsaya da aka cimma da ƙasashe da ke goyon bayan shugaba Bashar al-Assad, wato Rasha da Iran tare da Turkiyya. Amma kuma an sake samun ɓarkewar rikici a 'yan kwanakin nan bayan da dakarun Siriya da na haɗin gwiwa suka yi kukan kura suka yunƙuro domin sake ƙwace yankin na Guta, wanda shi ne yanki na ƙarshe mafi kusa da birnin Damascus da ke hannun 'yan adawa. Shugaban Amurka ya yi ƙarin haske dangane da shawarar da ya bayar ta cewa a samu malaman makaranta bindigogi da za su daka shiga da su a jujuwa a matsayin kariya. Yana mai cewa za a baiwa malaman da suke da ƙwarewa ne wajen sarrafa bindiga wacce za ta kasance a ɓoye a jikinsu. kwana guda bayan da wata ganawa da shugaban yayi mai sosa rai da ɗaliban da suka tsira daga masu kai harahara a makarantu da kuma iyaye shugaba Trump a wani sako da ya aika ta shafinsa na Twitter ya ce kashi 20 cikin 100 ne kadai cikin malamai ke da kwarewar iya harbi idan har wani mai tabin hankali ya zo da wani mugun nufi a lokacin ganawar ta jiya ne Trump ya ce ba za wato za a baza tsoffin dakarun kasar a baki ɗayan makarantu waɗanda za su iya bada tallafi idan aka kawo hari.
So we'll be doing the background checks, we'll be doing a lot of different things, but we'll certainly be looking at ideas like that.
Yace lallai zamu sa matakan cancantar mallakar bindiga, za kuma mu yi abubuwa da dama, babu haufi zamu duba yiwar hakan. Shugaban Amurka ya gana da mutanen ne a fadarsa ta White House, inda har a wani lokacin ganawar ya tambayi masu halartar taron ko sun yi na'am da shawararsa, inda mutane kadan ne suka daga hannunsu. Amma kuma a lokacin da ya tambayi waɗanda shawarar bata kwanta musu ba sai mutane da dama suka daga hannu daga cikin mutane kusan 40 da aka yi kiyasin sun halarci zaman mafi aksarin waɗanda suka nuna adawar su kan wannan shawara ta Trump dalibai ne da iyaye da kuma malaman da irin wannan hari na makaranta ya taba shafa labaran na zo muku ne daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC Ƙungiyar kare haƙƙin bil'adama ta Amnesty International ta fitar da rahoton ta na shekara-shekara kan yadda ake taka haƙƙin bil'adama a kusan ƙasashe 160 tana mai ikrarin cewa shekarar 2017 ita ce shekara da aka fi ganin nuna kiyayya irin ta siyasa da kuma yadda wasu shugabannin duniya suka jefa fargaba a zakatun mutane a wannan sabon rahoton da ta fitar ƙungiyar ta Amnesty ta ce wasu matakai da shugabannin suka dauka a ƙasashen Masar da Philippines da Venezuela da China da Russia da kuma Amurka sun take haƙoƙin bil'adama miliyoyin jama'a. Rahoton ya ce dangane da ƙasar Philippines, shugaban ƙasar Rodrigo Duterte ya fito ƙarara ya yi kira ga mutane da su kashe waɗanda ake zargin suna dillancin muggan ƙwayoyi. Rahoton kuma ya ciki shugaban Amurka Donald Trump kan matakan da yake ɗauka na shige da fice a ƙasar da tauye walwalar 'yan jarida da kuma irin tarihin da ya kafa wa kansa dangane da haƙoƙin mata. Muryar Amurka ta nemi jin ta bakin fadar shugaban ƙasa ta White House kan wannan rahoto na ƙungiyar ta Amnesty amma haƙa bata cimma ruwa ba. Akalla mutane 5 ne suka rasa rayukansu bayan da aka samu zaizayar ƙasa a Indonesia, kana wasu 15 suka bata wani ƙauyen da ke kan tsibirin Java. Wani kakakin hukumar da ke sa ido kan aukuwar wani bala'i ya ce lamarin ya faru ne a yau Alhamis a tsibirin da ke gundumar Berbice a tsakiyar yankin na Java. A daidai lokacin da manoma ke aiki a gonakinsu na shinkafa. Zaizayar ƙasar ta auku ne a cewar mazauna yankin bayan da aka kwashe kwanaki da dama ana tafka ruwan sama.
Muhammad Lalo kenan ya karanto mana labaran duniya daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a Washington DC. Madalla. Wannan rahoton binciken ƙungiyar yaƙi da cin hanci Transparency International ta fitar jiya Laraba ya bayyana gano wasu ƙasashe kalilan da suka yi nasarar wannan yaƙi yayin da matsalar ta ƙara tsananta a ƙasashe da dama a nahiyar Afirka cikin su har da jamhuriyar Niger duk wanda irin matakan da hukumomin ƙasar suke ikirarin ɗauka don murƙushe wannan matsalar wakilin muryar Amurka IMA Sulaiman Mumin Barma ya aika mana ƙarin bayani.
Tursasawa 'yan jarida akan aiki da hanawa jami'an fafutuka faɗin albarkacin baki na daga cikin dalilan da ke ƙara ɗaurewa cin hanci gindi a ƙasashe da dama. Misalin ƙasar Brazil inda aka hallaka 'yan jarida kimanin 20 daga 2016 kawo yau, in ji wannan rahoto da ke cewa Niger na kafaɗa da ƙasar Algeria waɗanda suka zo na 112 daga cikin ƙasashe 180, in ji Malam Maman Wada. Shugaban ƙungiyar ANLC Russian Transparency International a Niger.
Rapor ya ce kama in 'yan jarida suka hido zancen cin hanci da rashawa, in 'yan hura-hula suka hido zancen cin hanci da rashawa ba su samun goyon baya, ba su samun a kama musu, wato sai ya zamanto kama malahi ne.
Akan idan shugabannin hukumar yaƙi da cin hanci ta ƙasa Halsiya, ƙungiyar ANLC Russian Transparency International ta gabatar da wannan rahoto da a fili ake gane kuma bayan da Niger ke fuskanta, inda dakiyar ta samu maki 33 daga cikin 100. Sai dai mataimakin shugaban hukumar Alhaji Salisu Ubandoma ya ce wannan al'amari ba zai katse musu hanzari ba.
Cin hanci da shawa aiki ne ba karamin aiki bane kamar yadda mutane ke tsammawa. Dan kana nisa ne kike cinka abu daga nesa daga taga sai kai tsammanin aiki ne wato wanda bai da waya, amma da ka shiga ciki za ka gane cewa da ba karamin aiki bane sai an shirya sosai. Amma ina ganin nan zuwa shekara ɗaya shekara biyu za a yi dariya. Babban sauyi ma za a yi sauyi, mutane su tabbatar da wangasancan na yi shi ne a yau, amma za su tabbatar da lalle lalle yaƙi da cin hanci da rashawa zai tabbata a Nijar. Wannan kawai da kowa.
Shugaban ƙungiyar NLC ya gargaɗi hukumomin Nijar su mai da hankali akan shawarwarin da wannan rahoto ya bayar bisa la'akari da irin abubuwan da jami'ai suka gano a yayin gudanar da wannan bincike.
Ma'aikanta su riga aiki da 'yan jarida da 'yan harhula. Wato in ana aiki tare kuma kowa na abin da ya kamata shi, bai kamata ba in aka hiddo labari a kibin cika shi ya zama illa. 'Yan jarida suna shiga su hita suna samo labari, kenan ma'aikanta su ma ya kamata su yi aiki da shi.
Rahoton na bana da ke bayyana a wani lokacin da ƙungiyar Transparency International ke cika shekaru 25 da kafuwa. Ya yi nuni da cewa ƙasashen Siriya da Sudan ta kudu ne suka fi kowace ƙasa faɗawa cikin bala'in cin hanci a duniya, yayin da ƙasashe irin su Burtaniya da Cote d'Ivoire da Senegal suka samu nasarar rage kaifin wannan matsala. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.
To a gaida Sule Mumuni Barma, ta wace hanya kwamitin Tinubu da shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya kafa don warware matsalolin da ke faruwa a jam'iyyar APC gabanin zaɓe mai zuwa zai tunkarar matsalar? Ga rahoton Nasiru Adamu Alkaya daga Abuja.
Daga lamuran da ke faruwa tsakanin 'ya'yan jam'iyyar APC mai mulki a Najeriya, akwai alamun jin aiki gaban shugaban kwamitin sulhu Bola Tinubu da shugaba Buhari ya naɗa don shawo kan bambance-bambancen 'ya'yan jam'iyyar gabanin zaben 2019.
Ko zamanin PDP ba ya haka ba, kwanaki an so a ya Kano, yanzu kuma ya hukunta dozar da kanshi ana rushe gidan mutum. Ya sanadin da jam'iyyar APC za ta yi fatan dabo a duniya ma ba ma a Najeriya ba.
Nan mai sauraron BOA ne a Abuja Shehu Dede ya bugo waya don bayyana ra'ayinsa kan rushe ofishin bangaren jam'iyyar APC a Kaduna. Yinin wanda na sanata wunkuyi ne kamar yadda gwamnatin Kaduna ta bayyana ya karya ka'idar rashin biyan harajin ƙasa tun 2010, amma sake aikawa hunkuri wata takarda ya biya naira fiye da miliyan 30 na harajin gidansa na kwana ya jefa tambayar hakan sabani ne na siyasa, tunda ba a rasa dubban gidaje da ba a biya musu haraji ba, amma ko ba a rushe su ba. Sige Sanata Abdullahi Adamu daga shugabancin kungiyar 'yan majalisar dattawa na Arewa, duk da zargin naira miliyan 70 sun ɓace a gonarsa, ya biyo bayan bayyana goyon bayansa ne ga shugaba Buhari da caccakar tsohon shugaba Obasanjo. Haka nan ta da zargin cin hanci ga shugaban kotun ɗarar ma'aikata ɗan Ladi Umar bayan ya wanke bukola saraki daga zargin rashin ambata kadararsa tun farko, duk da yanzu kotun koli ta sake dawo da wani sashi na karar. Na nuna bangarorin gwamnatin APC dai mai da'awar canji na zaman kowa tasa ta fishe shi. Matsayin sakataren jam'iyyar APC mai malabo ni shine duk waɗannan yanayin demokuraɗiyya ne, kuma hakan ba zai shafi nasarar jam'iyyar APC da shugaba Buhari a zaɓukan nan gaba ba.
Tafiyar da ƙasar nan da shugaba Muhammadu Buhari yake yi shike tallata jam'iyyar nan. 2015 din nan da kuɗi za ta yi tasiri da shugaba Muhammadu Buhari bai ci zaɓe ba. Ba da kala da aka yi kuɗin makamai an raba a 'yan jam'iyyar PDP saboda su fito su sayi kuri'u su kayar da mu zaɓe, ba wani tasiri da suka yi shi yasa muka ci zaɓe.
Wani ƙorafin 'yan jam'iyyar shine nada shugabannin hukumomin gwamnati 209, amma har yanzu ba kai ga rantsar da su ba baya ga samun sunaye hadda waɗanda suka riga mu gidan gaskiya a ciki. Minista Hadi Sirika ya ce ana aiki tukuru kan waɗannan sunaye.
An yi kuskure, wasu an nada su sau biyu, wasu an kai su inda bai dace ba da makamantansu. Shugaban ƙasa adalci din da yake yi wa mutane ya ce ya kamata a koma a sake yi su cikin gaugawa, a kawo a faɗi sunayensu kuma a kai su mukamansu kuma su cigaba da aiki. Ana nan kai in Allah da ba daɗewa ba za ka ji an faɗi sunayensu.
Zamanin PDP gwamnati kan mai da hankali ga jihohin da ba ta da gwamna, amma da alamu in ji jigon APC a Taraba barista Muhammad Bello Mustapha hakan bai samu ba, don haka suke fatan samun kulawa daga APC don taɓukawa nan gaba a jihohinsu da PDP kaɗai ke ɗana kujerar gwamna.
Ina kuka ne muna so tun da wuri gwamnatin tarayya ta share mana waye kafin ya zama to ya riga ya zama tule. Musulman mu da kiristocin mu da kabilun mu duk muna zaman lafiya, mu ba mu san fada da juna ba. A yadda muka samu shi shugaban Muhammadu Buhari mai adalci ne zai kare rayukan jama'a Najeriya gaba daya ba tare da nuna bambanci ba.
Da alamu amma dukkan jam'iyyun face masu zaɓe sun tsaya kan cancantar 'yan takara ba tare da la'akari da muradun kai ba, za a ci gaba da demokuraɗiyya ciki ko gefen tumun dare. Nasiru Adamu Alkaya, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
To a gaida Nasiru Adamu Alkaya, to shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. kuma yanzu agogonmu na cewa karfe 10 da minti 14 na safe. Ga shirinmu na gaba.
Assalamu alaikum masu sauraron Sai Bango ya tsage. Jummai Ali ke farin cikin gabatar da wannan shirin. Kuma muna tare ne da gwamnatin jihar Katsina Alhaji Aminu Masari. Idan kuna biye da mu gwamnatin bai baiwa Malam Asidu Yunusa tambayar sa game da ruwan sha ba. A saboda haka ga mai girma gwamna da amsa.
Maganar ruwan sha ba shakka. Tun lokacin da aka yi jihar Katsina har lokacin da muka zo a matatun ruwa wa'anda aka sani ba a ƙara musu ko da galan guda ba, amma an gina boreholes wato rijiyar burtsatse a wurare da dama a nan cikin garin Katsina da ƙauyuka duk an gina. To amma shi ainihin makasudin ruwan Katsina da ke zuwa da ajiwa da shirin da ake yi wanda zai zo daga Zobe daga dutsen ma, a lokacin da muka zo ajiwan ma ta kai ba ta ba da kashi 40% na abin da aka gina ta aka zana ta. Saboda me? Injina sun lalace, matatan ruwan ta lalace, shi dam din bai aje ruwan da ya kamata. So saboda haka kashin farko mun ba da kwangila ta akalla biliyan 2 ainihin a fara gyaran ainihin dam din ajiwa da kuma gina sabon dakin tura ruwa zuwa gari da gyaran ma'azan ruwa wanda ke cikin kusan cikin garin Katsina yanzu ta zama cikin gari, sannan da gyaran pipeline. A halin yanzu aikin dam an gama, aikin inda ake gina pump room inda za a turo ruwa shi ma kai akalla kashi 50%, sannan kuma su clarifiers inda ake tace ruwa din an bude su, an ga injinan da suka lalace an ba da order su wanda za a kero su ne daga kasar Jamus. Sannan kan aikin da muke da muka ga cewa pampuna suna yawan lalacewa, sai muka ba da ordinan pampuna wanda an kawo an sa guda yanzu ce da ainihin abinda ajiyo ke turowa yanzu wato awa 24 suna iya turowa. Mun sake ba da order guda 2, za a ƙara kawo guda 2, za a sa ɗayan kuma zai tsaya su taya. Wannan a tsohon aiki kenan. A sabon aikin kuma za a kawo sabbin pampuna guda 3. Wannan wani abu ne wanda ba a taɓa yin shi tun da aka yi jihar Katsina. Sannan wa'annan matatun ruwa da aka yi na borehole rijiyar burtsatse Katsina guda 4 wanda suka samu matsala, mu gwamnati muka ɗauke su daga hannun community, yanzu dukkansu suna aiki. Sannan mun samu malumfashi ta shekara 6 ko ƙwayar ruwa guda ba ta zuwa. Daga zuwan mu mun gyara pampunan, mun gyara dam din, mun gyara abin nan, ba a yi wata 6 ba sai da ruwa ya zo yana zuwa cikin garin malumfashi bayan shekara 6. Wannan aiki ya kama mana mun kashe wajen miliyan 158. A lokacin da ɓannar ta faru abin da ake bukata bai wuce miliyan 3 ba, amma da ba a yi shi ba kaji abin da ya kawo cikin shekara 6. Sannan ko mun ga wannan ruwan ainihin akwai bukatar wato yashe dam din da ƙara yawan ruwan da yake ajiyewa domin a samu in an gama aikin a yi doubling shi treatment din wato wurin tace ruwan a rubanya shi yadda ruwan zai samu zuwa har kankara. Wannan mun ba da wannan kwangila akan biliyan 1 da miliyan 500. Sannan kuma mun ba da yanzu zane yadda za a rubanya ita kanta matatan ruwan sai an gama aikin tara ruwan, sannan kuma a ci gaba da aikin wato rubanya matatan ruwan da gyaran hanya. Amma yanzu in ka je malumfashi za su tabbatar maka cewa gwargwadon karfin wuta, gwargwadon kuma abinda ake iya tura ana samun ruwan fiye da yadda da ba a samu. Kuma saboda inganta samun ruwa a jihar Katsina, duk ainihin duk inda ake kai diesel wanda ake cewa kananan hukumomi su biya, yanzu gwamnati ke biya, kuma mun dawo da shi Katsina akalla a wannan shekarar kawai abin da muka kashe na sayan diesel ya kai miliyan 248 don mu kai matatun ruwa da su sabbin urban water supply. Funtuwa mun zo mun samu tsohon water works ba ta aiki tun lokacin da aka sa gwaigwaya ba ta aiki, saboda haka ruwan bai isa. Mun so pampuna guda 2 mun sa har an tada su. Yanzu in ka tambayi Funtuwa wanda shi ma bai taɓa samun ruwa ba, wanda ke kan tsohon tsarin da ba ruwa zai zuwa, yanzu za ka samu yana zuwa. Haka kuma mun ainihin matsa gwamnatin tarayya ta zo don a kammala wannan aiki na Zobe zuwa dutsen ma domin mu tsofa gama aikin dobe matatan ruwa ta zube ba yadda zai zo dutsen ma ya hau wannan tanki daga nan za a kawo shi kankiya zuwa Karanci daga nan kuma sannan za a dauke shi daga dutsen ma zuwa Kurfi zuwa Katsina to ba za a samu ruwa na dindindin a Katsina ba dole sai an gama wannan aikin gwamnatin tarayya ta biya dan kwangila biliyan 3 da miliyan 500 domin ya kammala wannan aiki daga zobe zuwa tanki na dutsen ma gwamnatin jihar Katsina ko a bara ta wuce ta yi tanajin biliyan 5 a kasafin kuɗi wanda za a fara aikin daga dutsen ma zuwa kankiya zuwa Karanci to amma matsawar ba a wancan aiki na daga zobe zuwa dutsen ma wanda zai kawo ruwan zuwa matata ba to har yanzu matsala tana nan shi yasa bamu fara wannan aikin ba amma da gwamnatin tarayya ta gama wannan aiki bana to insha Allah mu ma za mu ci gaba da namu wanda yake zai zo kankiya ya zo Karanci wannan a takaice kusan abinda muke kenan a maganar matatu maganar boholes kuma a halin yanzu da muke ciki mun gina fiye da 769 tunda muka zo gwamnati wa'ansu na sola ne wa'ansu kuma na tuka-tuka ne don mun tabbatar da cewa samun wadataccen ruwa tsarkakakke mai lafiya to zai maganin abubuwa da yawa mun sa saboda wanda ke tafiya kilo 2 ya dauko ruwa in ka sawo mishi zai same shi a mita 150 a mita 500 to kaga kilo 1 da rabi din nan lokacin da karfin shi da ainihin abin da zai amfani shi kan wa'ansu al'amura nashi da rayuwa abubuwan da muka samu a ƙasa ba masu kyau bane amma muna iyaka bakin kokarinmu mu cika alƙawarin da muka yi wa jama'a kuma mun san lokaci zai zo wanda za mu koma wurin jama'a su tambaye mu ya alƙawarin kaza ya alƙawarin kaza
to Allah ya sa a dace mutum na gaba bismillah ko
assalamu alaikum warahmatullahi
alaikum assalam
ina wa madina gona fatan alkhairi sunana Umar Kabir Shehu El Daki tambaya ta ga madina gona shine madina gona yana daga cikin gona na farko ko in ce shine gona na farko da ya anshi wani shiri domin rushe a jihar shi shiri da ake kira East Tower wanda ake sa da cikin shekarar nan za a dauki ma'aikatan da za su yi koyarwa rashin gwamnati da ta ina da za a ba su shi kudi da kashe mota kamar da shi a fafi a tarayya tambaya ta a nan shi ne shi wannan shiri zai tsaya ne kace kam kan malaman makaranta koyarwa kadai ko ko zai fito bangaren ayyuka ne daban-daban kamar yadda ake zaɓa ina akwai masu neman aiki masu karatu da shafi aikin koyarwa ba tambaya ta kuma ta biyu da mai girma gona shi ne tun da mai girma gona ya kuje da gwamnati a jirka ina mutane da yawa suna yabawa akan ayyukan da yake na alkhairi wanda ta rikici sassanakawa a nan san baka shine tun da gurusu aka cika shekara ɗaya shiga ofis wato wani ya in ofis a da yawan talakawa jihar ta suna korafe-korafe kan mu karamin gwamnati ma'ana cabinet a sai da shiko an kwanan nan sun Allah da ya dashi ya fito ya su kuma shi mushi wato kuma shi ilimi turkina ta'adiyya a nan taranci a ta'adiyya a hadirin ta'adiyya idris shin a ne gina gona wannan zai iya shafar kamar abin da nuna shi cikin fukuwar fa kaji na in shi akwai sauran shafi din ko ko dai yana daga ita din akwai bukatar mutane saura ba kuma har zuwa lokaci sai kan da ta uku ne gina gona shi ce a da dama mutanen APC ne din nuna kana a jiha Najeriya ba shi ba sun fuskanci wanda ya fi Muhammadu Buhari ta kara a shekarar 2019 so wannan yana nuna cewa suna jin ne girma a Muhammadu Buhari ne saboda kanin jinin shi da kuma mutanen da ke tare da shi ko ko cancanta ce ta sa suke bin shi ko ko sai ganin cewa kila idan dai ta tarba su ba ban nufi sai wani bici ba assalamu alaikum
to na farko dai magana S Power na mutum 2500 a gaskiya a halin yanzu zamu ga yadda abin yake zamu yi shine akan inda muka yi samu babban matsala ba to shine sha'anin malaman makaranta kamar yadda sabe din mu ya gwada muna bukata akalla malamai 13,000 a halin yanzu su yi maganin matsalan malamai da muke da su daga primary zuwa secondary makarantunmu to sai mun ga cewa za mu fara da 5,000 a karkashin S Power a committee da na dawo committee zai fara aiki cewa kowace local government na farko dai akalla za su samu mutum 100 na harko kenan na biyu kuma za mu bi kan yawan girman local government da yawan applicant a rabawan duwari shida to wannan muna ganin zai rage mana matsalan malamai so a halin yanzu maganar S Power namu yana nan kan maganin samun malamai ne masu NCE da masu kuma diploma in education wanda ya shafi sha'anin titin.
Abinda ya sauka kenan sai kuma makon gobe idan Allah ya kai mu gwamnatin jihar Katsina Alhaji Aminu Masari zai ci gaba da amsa tambayoyin da aka masa a wannan fili na sai bango ya tsage.
To madalla yanzu kuma ga kaɗan daga cikin ra'ayoyin da ku masu sauraro kuke tura mana ta hanyar email.
Sakon farko yace assalamu alaikum VOA Hausa. Muna kira ga gwamnatin tarayya da ta gaggauta daukar matakan tsaro a jihar Zamfara don samun saukin tashe-tashen hankulan da jihar ke fama da ita. Duba da yadda lamarin ke dada kamare a fadin jihar, usikar hadin gwiwa daga Yahaya Danno Azare da Zainab Barista da Prince Tasi Ibn Abdullah Azare. Sai kuma sako na gaba yace fatan alkhairi VOA Hausa. Tabbas sabon rahoton da kungiyar Transparency International ta fitar kan batun cin hanci a Najeriya har yanzu bata canja zani ba, buri yayi kama da mutum daga Alhaji Umar Forever Gashwa. Sai kuma sako na gaba yace assalamu alaikum muryar Amurka, dan Allah ku bamu dama mu yi yabo da jinjina ga rundunar sojojin kasar mu Najeriya a bisa namijin kokarin da suka yi na ceto daliban makarantar sakandaren garin Dabci a jihar Yobe. Daga karshe muna fatan za su ƙara kokari domin kawo ƙarshen wannan kungiyar ta Boko Haram. Sako daga Aminu Adamu Malam Maduri da Umar babban yaya sabon gida da Tanimu Inuwa Zangon Buji da Adamu Habu Umar. Sai kuma sako na gaba yace assalamu alaikum sashen Hausa na muryar Amurka. Nasarar ceto daliban makarantar Dabci a jihar Yobe da rundunar sojojin Najeriya ta yi daga hannun ƴan Boko Haram wannan wata babban nasara ce. Muna fatan Allah ya baiwa rundunar sojojin Najeriya ceto sauran mutanen da kungiyar Boko Haram ta yi garkuwa da su. Sako daga Comrade Mansur Babawura na Fada da Muhammad Bashiru da Nura Sani Rajau radiologist. Sako na gaba yace muna fatan taron da ECOWAS ta aiwatar a kasar Ghana kan kuɗin bai daya haka za ta cimma ruwa. Sako daga Buhari Yahaya Ungur jihar Yobe. Sai kuma sako na ƙarshe daga Halima da Asiya Buba Mai Goro Gashuwa suka ce jinjina ga sojojin jihar Yobe sakamakon ceto ƴan matan makarantar garin Dabci da suka yi. Shawara ta gare su, ya kamata a bada tsaro na wadataccen jami'an tsaro a makarantun mata a jihar domin idan har ba a yi haka ba to a gaskiya ilimin yara mata zai salwanta kuma iyayen yara za su iya fitar da ƴaƴansu daga makarantun.
To madalla da wannan ko muka zo ga shirinmu na ƙarshe labarai a takaice.
Hukumomin Najeriya sun ce an kubutar da wasu daga cikin ƴan mata ɗalibai waɗanda rawatanni suka nuna cewa an sace su a makarantarsu bayan da mayakan Boko Haram suka kai hari a farkon makon nan a jihar Yobe. An gano ƴan matan ne a tsakanin iyakar jihohin Yobe da Borno a jiya Laraba, wato kwanaki biyu bayan da ƴan bindigan suka afka cikin makarantar gwamnatin sakandare ta kimiyya wacce ta mata ce zalla a garin Dabci da ke jiha ta Yobe a arewa maso gabashin Najeriya. Wasu da ke da masaniya kan wannan lamari sun yi ikirarin cewa ɗalibai 91 aka tantance sun ɓata bayan da aka ƙidaya ɗaliban makarantar. A yau Alhamis jakadan Majalisar Ɗinkin Duniya na musamman kan rikicin Siriya Stephen da Mistura ya ce yana fatan kwamitin sulhu na majalisar zai amince da buƙatar tsagaita wuta, yana mai cewa babu wata hanya da za a iya tsaye da wannan faɗa ta yadda har za a samu damar kai kayayyakin jinƙai sai ta hakan. Sakatare Janar Antonio Guterres na neman kwamitin sulhun ya amince da tsagaita wuta na tsawon kwanaki 30 cikin gaggawa da nufin a samu kaiwa ga mazauna yankin gabashin Guta su 400,000 da yakin na Siriya yawa kawanya.
To madalla, kafin mai sallama muna yi wa ƴan uwa da abokan arziki na Yarima Faro Maxwell na Jami'ar Bayar da ke jihar Kano ta aziyar rasuwar mahaifiyarsa Mama Maryamu Jan. Allah ya bada hakurin jurewar shi. Masu sauraron mu anan muke ka ƙarshen shirin namu na yanzu, sai kuma an jima da dare za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu amaradan Muhammad Lalo da ta gabatar da shirin da kuma Julie Leathers Gresham wadda ta bada umarni da ma injiniyan mu na yau Thomas. Ni Sarfil Hashim Gumal ke cewa a huta lafiya, amma kar ku kashe rediyon ku domin Usman da Safinatu na nan tafi da shirin yau da gobe, shirin matasa.